Jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkanku da shin ciki da gaskiya da har kullum tambakarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai kawo muku kashi na ƙarshe na ƙorafi kan ofishin mataimaki na musamman kan nasarar na shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Bulai. Wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin nakasassu a Najeriya ne suka tunkari wannan shiri domin nuna rashin jin daɗin su ko rashin gamsuwa da ayyukan mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban ƙasar Najeriya. Kamar yadda shirin ya bayyana, su dai masu fama da nakasa sun yi ta fa'itashin ganin an saka su cikin ayyukan gwamnati, wanda hakan ya sa shugaban Najeriya ya naɗa mataimaki na musamman don tabbatar da ana yi da su. Masu ƙorafin musamman shugaban ƙungiyar nakasassu ta Arewa, Yarima Suleiman Ibrahim, na cewa waɗanda ake naɗawan suna biyan muradin kansu ne kawai, ba sauran mutane masu fama da nakasa ba.
Aka ce ya kamata ce tsarin yadda ake ba mu shugaban ƙasa shawara akan al'amuran masu bukata na musamman ya zama kamar mu shugabannin masu bukata na musamman, ya kamata koyaushe a dinga kiran mu ana ce mun cewa ga halin da ake ciki. Domin idan muka zo mu iya gamsar da mutanen da suke da zato kuma suke da kyakkyawan yakina kan irin wayannan ofis. Ni babban abin da ya dame na shine ai wasu ministocin da muke da kusanci da su ganin suke kamar koyaushe kushewa abin da ake muke a ba mu damu mu bata da kowa ba, matukar idan za a biya bukatun mutanen mu. Mu shugabancin da muke muna shugabanci ne na mutane masu bukata na musamman, kuma mu so Allah ya dada abin da muke yi, ba wani muke son ya ji daɗi akan abin da muke yi ba. Saboda haka wannan muna tunanin kamar yadda ake tafiya, ba mu san ba ma iya kallon mutane mu ce mu ga wata matsala ko ce mu ce ga wata hanyar da zai zama musu wani hanya mai illewa ne. Kuma ina kalubalantar wayansu kungiyoyi da baki ɗaya kungiyoyin masu bukata na musamman na Najeriya, ban cire muka ko ɗaya ba, ina kalubalantar su a halin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi, musamman wanda suke bara akan titi, musamman wanda suke karatu ba su da aikin yi, musamman wanda suke makaranta ba samu wanda suke makamta a halin da za su yi karatu ba. Ina kalubalantar su, na ta cewa wannan shugabanci nasu shugabanci ne marasa inganci, shugabanci ne marasa amfani, shugabanci ne wanda idan da mutane inda sun san yadda ake tunanin abubuwan da suke ba daidai ba, ba za su dinga amsa kansu a matsayin shugabanni masu bukata na musamman ba. Domin lokaci ya yi da matukar ba yi abin da muke da bukata ba, ina son tabbatar muka cewa ƙuri'un mutane masu bukata na musamman nan gaba wallahi tallahi sai mun yi yarjejeniya da shugaban ƙasar da za mu zaba kafin a zaɓe shi. Bana mantawa tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ni da kaina na same shi na game cewa halin da masu bukata musamman suke ciki a Najeriya suna son su zo na da ɗan takara Bola Ahmed Tinubu kafin ma su zaɓe shi, amma amsan da ya bani shi ne za su duba lokaci yiwuwar yin hakan. Amma har aka yi zaɓe, ni da nake ma magana ina deputy director to na kamfani shi Tinubu, amma ba mu samu mun zo na da shi ba, kila shi ne ya sa bai san menene bukatunmu da kuma manufar, bai san ma menene manufar masu bukatun musamman ba. Wannan shi ne abin da koyaushe muke damuwa da shi, kuma ba ma jin daɗi a yadda ake tafiya.
Ya sa kuke tunanin shi Muhammad Abba da yake ya san waɗannan abubuwan zai tada abubuwan a cimma wasu daga cikin abubuwan da kuke nema?
Gaskiya ne, ya rike ya shiga harkar masu bukata na musamman da dama, kuma ya rike wasu komitoci, ya rike shugabanci har na jam'iyya na shiya. To sai mutum da ya rike shugabancin jam'iyya na shiya, a to yana nufin cewa ƙwararre ne a cikin wasu al'amura. Yanzu wanda ya rike shugabanci a cikin tsarin masu bukata na musamman kuma yake mu'amala da su tun kafin ya samu kujera, muna mai kyakkyawan zato akan cewa zai abin da ya kamata. Kuma ni kamar da na gida muka Muhammad Abba, Honorable Muhammad Abba, ai na mishi kyakkyawan zato, kuma matukar idan ba to ya ma mutane cikakken bayani ba ne to har yanzu ba su gamsu ba. Kuma a to yana rabon kayan abinci amma abin da naga mishi shine wannan kayan abincin da ake raba su abu ne mai kyau amma ka tsara wani yanayin da mutum da kanshi zai iya so kayan abincin da shi zai ci da kansa
eh wato ba a ba mutum abinci ya dafa ya kare ba gaba ɗaya shike nan
an wuce wannan yanayin ai me zaka ba mutum kayan abinci kayan ne na bukatun yau da gobe abu ne wanda ake bukatar sa kullum amma idan kai ma mutum wani tanadi wanda ka dauko wani jari ka bashi wanda zai dogara da kanshi babu ruwan shi da kai
tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ke fama da nakasa Mr. Fred Manjan shi ma yana takeicinsa ga irin mutanen da ake nadawa waɗanda yace ba nakasassu bane a gaban su
mai nakasa dai mutum ne na musamman na biyu shi mai nakasa a kullum kamar kwai za a lura da shi amma akwai mataimaka na musamman na shugaban kasa tunda aka kafa su har yanzu na yi ma'amala da wa'ansu su ban yi ma'amala da wa'ansu yayin da aka zaɓe su sai su zama sarakuna na kansu abin da ya kai su san ba shi suke yi ba lokacin ma ba za su san akwai wani wanda yake da nakasa ba sai dai lamarmura nasu da kansu to amma ba za a ce tunda ba sa wannan kar a zaɓe su ba abin da nake so kuma abin da kowane mutum irin nawa yake so shin da aka zaɓi mutumin nan zai sami daduda zai samu abin da zai nema ta wajen gwamnati abin da zai gyara rayuwarsa da rayuwar wa'anda yake kewaye da shi zai samu domin a galibi baya samu.
Abba Isa mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu ya ce yana yin duk mai yiwa don ganin rayukan masu fama da nakasa sun ci gaba.
Sa ke ce me za ka ce wa masu sukar ka cewa kawai kai ka raya kanka kake ba ka kula da sauran mutane ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abin duniya ka manta da sauran yan uwanka
masu wadata. Magana ai ka duba ai wallahi lasu ka duba wannan magana ai magana ne kawai haka da cewa ai na manta da mutane ko kuma nayi abu nan ba haka bane ai shi abin da muke din abu da yake a gili yake babu wanda zai ce ba zai rici ni na ba ko ba na abu da yake saboda ni ainihin yanda na ɗauko wannan tafiyar na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake inda Allah ya ɗora ma shugabanci abu ne wanda yake na wahala ni abin da nake kira da su shine addu'a kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni idan ake wa mutane shugabanni addu'a za ka cewa Allah ya karɓa addu'ar nan za ka ji sun samu nasara sannan idan akwai waɗansu ƙorafi ko kuma inda na gaza ai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ba shi kansa da kake gani yana fama da ƙorafi ana masa ƙorafi so ƙorafi ne ba zai hana ni yin abin da ya kamata ba kuma abin da ya kamata nake din mutane suna gani waɗansu za su zage ka waɗansu za su yaba ma so in dai kai kai shugaba ne shugabanci din ya gaji haka da sauransu sai abin da nake gani saboda haka ni kira nake da kowa addu'a shine addu'o'insu da suke yi mu lokacin da aka bada wannan mukamin kai ka ga yadda mutane suka yi ta congratulate din
ba wannan da ba da yake yi ba kuma mukamin ai a Najeriya abba Isa ka sani mutum ya samu mukamin shi
yasa kake gidan ka
ana zuwa ana yi mutum murna
ne mutane
abba za ga saurare ana yawanci masu kai murnan nan suna ga kamar mutum ya samu duniya ne ke sa suke kai shi murna ba wani abu bane
eh haka murna ai ba kaɗai murna ba murna da fatan alheri za mu kai yanzu addu'o'insu da suka yi mun na fatan alheri shi nake gani kuma shi yake kai ni da nasara ni na san cewa a wata shida da ne nan kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko mutane da yawa su jama'a
in mai korafi yana iya zuwa kai tsaye ofishinka tsakani da Allah ya faɗi abin da yake so kuma kai masa iya kokari
dan haka shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kiro wannan ofishin dan haka ya kiro wannan ofisin ya ji kwarfe mutane sannan kuma in tabbata cewa wannan kudurori na renewable of agenda na masu bukata na musamman an aiwatar kuma muna samun goyon baya alhamdulillah
abba Isa mun gode kwarai in akwai wani abu nan gaba da ya shafi masu bukata na musamman na Najeriya za mu saki tuntubanka
wallahi na ji daɗi sosai kofa na abu da yake mana nasu tun kafin mu samu wannan kujerar muna hira da kai kuma ni ina son haka na gode ma ɗan jarida da ayyukan da ainihin good job abu na taimakawa masu bukata na musamman da suke na gode sosai.
Masu sauraro, kun da jere ta kaya a gwamnati mai tabbatar da adalci ga 'yan Najeriya da ke fama da rurin na kafa. Shirin ciki da gaskiya zai koma gefe saka ido dangane sauyin da zai faru ga wannan rukuni na 'yan Najeriya da ke matuƙar buƙatar tallafi. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarki Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.